sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an huni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 29 ga watan Oktoba shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za a ji cewa wasu 'yan Najeriya sun koka kan yanayin yadda ake gyaran hanyar Abuja zuwa Kano. Kamar kowane daren rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku. Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Murtala Faruku Sanyinna da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden zai yi balaguro zuwa kasar Masar domin halartar taron Majalisar Dinkin Duniya akan sauyin yanayi a ranar 11 ga watan Nuwamba, inda zai yi kira ga sauran duniya da a ɗauki mataki a cikin wannan mummunan lokaci, a cewar fadar shugaban ƙasa ta White House a jiya Juma'a. Fadar ta White House ta faɗa wata sanarwa cewa daga nan kuma ranar 12 zuwa 13 ga watan na Nuwamba, Biden zai wuce zuwa Cambodia domin halartar tarukan gabashin Asiya, bayan nan kuma ya kai ziyara a Indonesia daga ranar 13 zuwa 16 ga watan, inda zai halarci taron shugabannin kasashe 20 mafi ƙarfin tattalin arziki na G20. Shugaban kasar Isra'ila Isaac Herzog shine ya fara bayyana ziyarar ta Biden zuwa Masar a lokacin wata ganawa da ya yi da shugaban kasar a ofishinsa a ranar Laraba. Sakatariyar watsa labarai ta White House Karine Jean-Pierre ta ce Biden zai yi amfani da damar taron na COP27 domin ƙara ginawa kan muhimmin aikin da Amurka ta soma na haɓaka yaƙi da gurɓatar yanayi a duniya da kuma taimakawa mabuƙatan ƙasashe wajen magance tasirin sauyin yanayi. Wani mahari ya kai farmaki ga mijin kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi, inda ya ta dukan sa da guduma bayan ya haura a gidansu da ke San Francisco da safiyar jiya Juma'a, yana neman shugabar ta jam'iyyar Democrat tare da ihun cewa ina Nancy take. Harin da aka kai wa Paul Pelosi mai shekaru 82 ya haifar da ƙarin zaman ɗarɗar da tuni aka soma fuskanta a daidai kakar siyasa ta ƙasar, yayin da ya rage saura kwanaki 11 kacar a gudanar da zaɓukan tsakiyar wa'adin mulki. Haka kuma lamarin ya ƙara bijiro da harin mamayar ginin Majalisar Dokoki da aka kai a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2021. Sada 'yan tada ƙayar bayan suka riƙa rera taken kushe kakakin majalisar, a yayin da suka kutsa kai suna ƙoƙarin hana tabbatar da nasarar Joe Biden akan Donald Trump. Pelosi, wadda take a birnin Washington a lokacin da aka kai farmakin a California, ta koma San Francisco da yammacin jiya Juma'a. An ga kumban motocin ta sa'ad da take isa a asibiti inda ake kula da raunukan da mijin nata ya samu. Shugaban 'yan sandan San Francisco William Scott ya ce wannan ba harin kan mai uwa da wabi bane, wannan an tsara shi ne da niyya kuma hakan ba daidai bane. Hong Kong ta yi nasarar yin kame mafi girma na hodar Iblis ta methamphetamine bayan gano wani jirgin kaya da aka yi jigilar su daga Mexico da darajar sa ta kai dala miliyan 140, inji hukumomi a yau Asabar. Jami'an hukumar yaki da fasakwabri ta custom sun gano ton 1.8 na ruwan hodar meth da aka boye a cikin kwalayen kwalaben ruwan kwakwa da ke kan hanya zuwa Australia. Kayan jirgin da jami'ai suka ce mai yiwuwa yana da alaka da wata babbar kungiyar fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasa da ƙasa sun zo ne a daidai lokacin da cibiyar hada-hadar kuɗi ta ƙasar Sin take samun ƙaruwar ta'ammali da miyagun kwayoyi da suka shafi meth. Babban Sufeto Lee Kaning, shugaban masu binciken magunguna a ofishin hukumar custom na Hong Kong, ya ce mun yi imanin cewa ruwan meth na ainihin gaske ya fito ne daga kudancin Amurka. An tattara shi a can, an kuma tura shi ta wata hanya mai rikitarwa zuwa Hong Kong domin aikewa da shi zuwa Australia. Har yanzu kuma ba a sami kama ko mutum ɗaya ba tukunna. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabinsa na yau da kullum a jiya Juma'a cewa hukumomin Rasha da ke yankunan da aka mamaye suna nan suna wargaza tsarin kiwon lafiya na yankunan. Shugaban ya ce 'yan mamayar sun yanke shawarar rurrufe cibiyoyin kiwon lafiya a cikin biranen, suna kuma kwashe kayayyakin aiki da motocin ɗaukar marasa lafiya da makomai, a yayin da kuma suke matsin lamba ga likitocin da suka rage a yankunan da aka mamaye domin su tashi zuwa yankunan ƙasar Rasha. yace Rasha tana kokarin maida yankin Kherson zuwa wani yanki da bai da kowane irin ci gaba na zamani da ake samu a mafi akasarin kasashen duniya. Ya ci gaba da cewa kafin zuwan Rasha, wannan yanki kamar kowane yanki na Ukraine, lafiya kalau yake tare da dukkan ababen more rayuwa na jama'a. To sai dai yace a yanzu Rasha na kokarin maida yankin Kherson zuwa wani kibantaccen yanki da aka ware, kuma wajibi ne duniya ta maida martani akan wannan. Yankin na Kherson kuma shine alƙiblar rahoton tsaron sirri na ma'aikatar tsaron Burtaniya na yau Asabar. Rahoton ya ce a farkon wannan makon Vladimir Saldo, gwamnan da Rasha ta nada na yankin na Kherson, ya yi ikirarin cewa mutane fiye da 70,000 sun fice daga birnin Kherson. Wata hukumar ƙwararru masu zaman kansu ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da ayyukan keta haƙƙin bil'adama da sauran laifuka a yaƙin da ake yi a yankin Tigray na ƙasar Habasha ta ce idan har ba a kai ƙarshen yaƙin ba, to akwai barazanar ƙaruwar waɗannan laifukan. Wakili a hukumar Radhika Kumaraswamy ya faɗawa manema labarai a shelkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Juma'a cewa ba shakka za a sami ƙarin aikata laifukan har sai idan an tsagaita wannan yaƙin. Hukumar ta ƙwararru ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Habasha ta yi gargaɗi a cikin rahoton da ta gabatarwa kwamitin babban taron majalisar a ranar Alhamis cewa Dakarun Habasha da na Eritrea da na Tigray duk sun aikata laifuka a yaƙin da ya soma shekaru biyu da suka gabata. Shugabar kwamitin Barry Murungi ta ce laifukan da dama sun girma zuwa laifukan yaƙi da na cin zarafin bil'adama. Rahoton ya bayyana mummunan yanayin rayuwa a yankin arewacin Tigray, inda aka datse mutane miliyan 6 daga samun kayayyaki da ayyukan agaji sakamakon shingayen gwamnatin tarayya.
Da labar kusan yin da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. A Najeriya, gyaran babbar hanyar Abuja zuwa Kaduna wadda ta hada jihohin Arewa maso yamma da birnin tarayya Abuja tare da kuma mafi yawancin jihohin kudu na ɗaya daga cikin matakan da za su iya daƙile hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar, a cewar ƙwararre a fannin tattalin arziki Yushawa Aliyu, yayin da 'yan kasuwa suka ce hakan zai taimaka wajen jigilar kayansu cikin sauƙi. Daga Abuja ga rahoton Alhassan Bala.
Hanyar Kano zuwa Abuja kenan, inda motoci ke bin hannu ɗaya saboda gyaran hanya da ake yi. Wannan hanya dai ita ce ta hada jihohin arewaci da kudancin Najeriya. A shekarar 2019, Majalisar Dattawan Najeriya ta ce ƙasar na asara aƙalla naira trillion ɗaya saboda matsalar hanyoyi da ke shafar tattalin arzikin ƙasar. A wasu yankuna tsakanin Kaduna zuwa Abuja dai sai mutane sun sanya baragwazon kwalta da duwatsu kafin motoci su iya wucewa. Wasu 'yan kasuwa da direbobi da ke zuwa Abuja da wasu jihohi na kokawa kan cunkoson motoci da suke fuskanta da kuma yadda hanya ta lalace.
Gaskiya ni fasinja ne, don wannan hanya ne wanda nike dan bi, ba kullum ba dai a mun kusan koda yaushe nike yawan bi ni sai ya inje inser. Gaskiya hanyar nan, maganan gaskiya, tana da matsala sosai saboda muna samun delay na tafiya hanya sosai, saboda hanyar nan tafiyan da kai niyan ka yi kamar na awa maybe kai target ko na awa ɗaya biyu haka, to saboda rashin kyan hanya yakan iya ɗaukanka awa hudu wani bi ma har fiye da haka.
Ƙalubalen da muke samu kamar daga nan zuwa Kaduna, Zaria, Abuja, musamman muna samun ƙalubale na gosulo saboda yanayin gyaran hanya da ake a gurin nan.
A nasa ɓangaren, masanin tattalin arziki a Najeriya Yushawu Aliyu ya ce yanayin lalacewar manyan hanyoyi na da tasiri matuƙa wajen ta'azzara tashin farashin kayayyaki a ƙasar.
Wanda ya ɗauko albasa yana ƙoƙarin ya zo kasuwar Madalla ya siyar ranar Alhamis, ya kuma ɗauko ranar Laraba, kuma hanya ba kyau bai zo ba, saboda haka albasa ba za ta zo ba, saboda haka ƙarancin albasan a wannan kasuwa na Madalla zai sa wanda suke da ƙarancin su ɗaga farashinta. To abin da ke shafon canje-canjen farashi kenan na tasirin kyan hanya da kuma hanyoyi waɗanda suke da kyau kuma suke da tsaro da wajen girman ko kuma tafiyan tattalin arziki.
hanyar mota ita ce babban hanyar sufuri a Najeriya saboda rashin ingantaccen layin dogo da kuma tsadar kudin jiragen sama. Al-Hassan Bala daga Abuja, Najeriya.
A gaida Al-Hassan Bala, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku ba mu ansar wannan tambayar. Kungiyoyin ba da agaji masu zaman kansu a ina suke samun kuɗin da suke gudanar da ayyukansu? Gwamnati ce ke ba su ko kamfanoni ke ba su, ko kuma dai a aljihunsu suke ayyukansu? Masu tambaya kawo mai ruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga da kuma Comrade Adamu Abubakar Bajoga. To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar jin ansar na tare da mu, ga wakilinmu a Ghana Idris Abdullah Bako da ansoshin da ya samo daga shugaban kungiyar cigaban musulunci da hidimar al'umma, wato Islamic Council for Development and Humanitarian Services, ICODES a takaice, da ke Accra, Ghana, Sheikh Mustapha Ibrahim, da kuma shugaban kungiyar Light Foundation Ghana, Alhaji Ali Abubakar Nafari. Da farko dai ga Sheikh Mustapha Ibrahim.
Gaskiya wannan tambaya mai muhimmanci kwarai. Yawanci wato aikin da muke yi muna da mother organization, Islamic Council for Development and Humanitarian Services,
wato kungiyar cigaban musulunci da hidimar al'umma kenan na Ghana.
Kowane kungiya da yake dai an san ka cikin wani aiki da kake yi, to akwai wani kungiya ko wani gari ka kamar kuma shi ma irin aiki ka nan shi yake yi, to in ya kuma aiki ka nan ya dace da shi, wannan ma shi zai nemi ina wasa wanda yake suna garin ka, in ka yi karbar abin ya aiku garin. Misali da wani banda sakan ga muna da partners mu daga Imarat, kamar Dubai da Khairiya, kamar kasar Charity, Kuwait, muna kamar Baitul Zakat da sauransu. To su kungiyoyin ga wato ba su ba kuɗi da kuya ka abin da ke ciki ne. In wani na su gina masallaci misali, shi ya je wurin su ce ina son gina masallaci da girma kaza a Ghana, to a lokacin nan shi su wannan kungiyoyin nan in pure partners a nan Ghana shi su aiko maka. Ai su ba suke yi, mutane ke individual don kowane na so yayi aiki a daidai. Ga wanda su yi masallaci mai girma kaza nawa zai cost, wani kuma su shiga kuɗi kaza ana son gina masallaci mai girma kaza kuya ku yi, to shi ku gina masallaci a yanda aka dace. Domin ko mai da su baka ko kuda su baka ana gami abin da za ka yi da kuɗin, kamar hanya kai mai ganin bada shi'a. Wani kuma a rijiya ka suna gina rijiya ce a kuma suna rijiya kaza bohol ne, in ƙadarar rijiya ne kuma duka shi abin ga, to shi a yi musu. Da yawanci aiki da muke haka muke yi, in marayu ne kuma ka ga wannan nan ina ɗau marayu goma wani ashirin wani haɗari ma, to shi a kuma kuɗin shi ku kuna duba marayun kuna ba su duk abin da ka baya da suka baka musu kan musu, kun ba da kuɗi kaza kuɗin nan 95% da na idara da administration sannan shi ka aiki da shi. Wani kuma ya kai kuma aiki da su a gina gidan talakawa, ko misali yanzu ko wasu a gina kanti a ba wani, ko kuwa a sai mashin a ba wani. Da yawanci ne kungiyoyin wasu ne saka muke aiki, amma hukuma dai bai taimaka mai ba su yi, can su kuma mutane ke kawo musu. A nan ma akwai masu kawo kudin mutane a cikin Ghana ma, sannan mu da kanmu kuma akwai ma abin da mu ma muke yi. Misali ka ga wani lokacin marayu an kawo su ba mu samu su masu ban su ba, to shi muna taimakon su kuɗin mu kudajen mu da kuɗin su na idan da muna taimako kaɗan har su samu abin da. To in dai kana aiki da kyau kuma cikin da sauƙi ba da tsada, da mutane ba su tsada, in ga da sauƙi ka kuma aiki da kyau ka kowane lokaci suna ce muna cikin masallaci biyar ko rijiya kaza a makaranta kaza, isa ba mu ke da kuɗin mu ba, mutane can ke yi. Kowane kuɗi za baka akwai abin za ka yi da shi, kowane sabu baka mu ka account din shi, wato kuma ga kuɗi wani masallaci ne, to baka ɗauko wani ka sa wani wuri wuri jarijiya ne, kuɗin masallaci masallaci ne, kuɗin makaranta ne, kuɗin talakawa ne, su kuma kamin su ba kuɗin kuma su yi lissafi da su da tunjiyar da komi san kuɗin ga abu kaza kaza ya yi, kuma yadda aka ba kuma dole kai haka nan sai sa yadda ake aiki kenan. Muna mu ne mu yi musu aikin da kyau mu musu akauntun su aika musu.
Shi ma Alhaji Ali Abubakar Nafari ya ce.
Sunana Ali Abubakar na fare ne ni chairman ko kuwa CEO daga Light Foundation, kungiya ne da ke tallafa ma al'umma ba tare da wani amfani ko riba suke ci ba. So nasu kan da za a yi a tallafa ma al'umma rayuwa ta yi kyau, muna sa hankali da hankali kan abubuwa guda biyar ko kuwa shida. Na farko batun ilimi, na biyu game da zaman lafiya kamar interfaith haka. Garin Gagana muna zama tare da waɗanda ba su zama musulmai, kan da za a yi a karfafa zaman lafiya. Sannan kuma game da skill development, kan da za a yi a samu aikin hannu, tallafin mata da maza duka, a nemi abin yi na skill haka, wannan duka muna ciki. Sannan kuma batun peace, muna kokari kan da za a yi kwanci hankali, don al'umman da ake zama ba da tare da kwanci hankali ba, rayuwan duk abin da aka saranta a yi na cin gaban rayuwa ba zai yiwuwa ba saboda ba kwanci hankali. Muna kokari game da ruwa, bi ma'ana kan da za a yi infrastructure, muna gina schools, muna gina mechanized boreholes, muna gina normal water wells, rijiya mun duka muna yi, da makarantu muna gine-gine duka muna yi. Sannan kuma an yi kai lokacin azumi ko kuwa babban sallah ko karamin sallah, muna tallafa ma al'umma. Alhamdulillah, muna gani Life Foundation mun kafa shi year 2000. Yanzu haka yana da shekara 22 muke tamamin rijistan shi. Da muna dai aiki kan son taimakawa, muka hada kai muna shiga kauyuka muna tallafa ma bayin Allah, aikin da ana ke aikin NGO wanda ba riba ciki. Mutum na farko yana neman dedication da commitment, kan da za ka yi ka yi saboda Allah, kuma ba za ka yi ka yi aikin na ya saya inda ka meka wuya, kaga aikin da kanshi ba zai saya ba. Amma tun da dai kana yin, kana kan hanya, kaga bayin Allah suna fitowa. Shi yasa taimako mu yana kan fito kan daga UNICEF, taimako yana kan fito daga Stagana, taimako yana kan fito daga UNDP. Sannan kuma ta bangaren ruwa da makamanin haka, akwai wasu kungiyoyin da suke UK, sunan shi Salam Charity, muna kan partner da su. So taimake mu da arziki sai muna yi. To amma Life Foundation kuma da yance kaman 50 ko kuwa 40 kashi dari taimakon yana fito da CEO Light Foundation daga Aljifu na launa da company, sunan company na Nafari Company Limited. Company na farko muna construction, amma yanzu muka shiga kamar 2008 mun shiga mining, muna yin mining. Sannan na da export license da muke export zinariya. Shi yasa ni da kai na businessman ne, kuma na zama imam so dewa, saboda ina da passion da wannan aiki. So dewa wasu programs ni da kaina da aljifuna muke duka muna tallafa ma aikin Light Foundation. Kamin irin UNICEF da irin wannan developmental agencies na kamar su Stagana, kamin su baka aiki ka gaya musu ga abin da zan yi a cikin anguwa kaza, ga lokaci, ga wurin da zai district kaza, ga abin da nake so yi, ke su ce ka kawo proposal sai su duba cikin proposal na, ba ce kaman ka je ka yi aikin alkhairi ka je ka kwana nuwa ba. Akwai ma'aikata waɗanda za su bar iyalinsu da komai suna taimaka ma aikin ya fi a biya su. Shi yasa duka an yi lissafi a yi wannan, shi yasa ana cirewa cikin, shi yasa a Life Foundation muna kira maximum of 15%, minimum of 10%. Wani bi suna kawo, ana kan kawo muna project, shi a ce muna kaman mai project na shi yana so 7% ko 5% administrative cost, sauran aiki kudin duka yaje aiki muna kan karba. Wannan duka akwai taimakon da yake fitowa a wurin mu, aljifin mu. Sannan kuma akwai project da wani zai zo ce wai ce kaman to wai call for proposal, kowa ya gwada mi ina da kudi kaza, ka gwada nuna kan da zaka yi, ce su a zabe naka, sannan ciki ya fi ka yi tsari, sannan kuma bayan kudin na kasar ya fi ka yi lissafi.
duk abin da ka siya fi karkarin receipt. Sannan kuma in ka zo kamar UNICEF haka inda nake magana ga ranar talata za su zo office din da ana ce spot check sun ba mu aiki muka yi batun yellow fever da lead poisoning da covid 19 mun yi shi shekarar da ya wuce amma yanzu za su zo su bincike mu su ga kudin da suka ba mu na yaya muka kashe shi muna mu da su mun fi shekara goma muna yin wannan kuma dole ne aka baka amana in ka kace kudin da ka nuna su gani da gankan da muke yin tafiyar da aikin kenan alhamdulillah ina gani kaman lasiya mu da Zongo Development Fund muka yi amma partnership ne don lasiya mu da su muka yi hadin kai kan da zamu yi mu promote girl child education cigaban ilimi yaran mata to muka ga wannan she muka zo mu da su mun raba mun biya 30% daga Life Foundation daga sunan na fari company da nake fadi mun kawo 30% sai Zongo Developers suka kawo 70% muka sai sanitary pad muka sai textbook da sauransu muka je Ashama muka raba makarantu makarantar da suka ci amfanin wannan intervention Nuru Mustafiya yasa kan da na gaya maka wanda yake jagoran aikin in bai da passion da wannan aikin ba zai ci gaba ba kuma mu da kanmu da aljifin mu muna tallafa shi yasa anan muna kira wadanda Allah ya ba su iko wai ma naka sadakatun min mali sadakan da zaka cire ka tallafa ma dan uwanka da wadanda ba su da shi wallahi bai taba ya rage dukiyar mutum ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Sheikh Mustafa Ibrahim da Alhaji Ali Abubakar na fari duk daga Ghana da wakilin mu a birnin Accra Idris Abdullah Bako da producer mu Salamun Abu da engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba
wasanni a takaice
Jararren ɗan wasan gaba na Najeriya da ke takale da ƙungiyar Napoli ta ƙasar Italiya Victor Osimhen ya yi alwashin taimakawa wani hadimin ƙungiyar AS Roma da aka kora saboda kawai ya yi hoto da ɗan wasan bayan wasan da Napoli ɗin ta doke Roma da ci ɗaya da nema a gasar Serie A. Osimhen ya zura ƙwallo ɗaya tilo da ta baiwa ƙungiyarsa ta Napoli nasara a kan Roma hakan kuma ya sa aka ayyana shi a zaman gwarzon wasan. Matteo Lecciccioro ɗan ƙasar Habasha mai shekaru 18 yana aiki ne a zaman ɗaya daga cikin hadiman filin wasan Roma a lokacin wasan da aka fafata a ranar Lahadin da ta gabata inda bayan kammala ta ne matashin ya garzaya ya kuma sami ganawa da Osimhen har ma ya ɗauki hoton selfie da shi wani lamari da ya harzuka ƙungiyar wacce nan take ta sallame shi to sai dai kuma rahotanni sun bayyana cewa matakin sallamar yaron bai yi wa Osimhen daɗi ba har ma ya tunkari hukumomin ƙungiyar akan wannan matakin kana daga bisani kuma ya nemi sake ganawa da matashin inda ya alƙawarin taimaka masa Cicero dai ya ce baya da na sani kan halin da ya tsinci kansa domin kuwa saduwa da gurzonsa Osimhen tamkar cika ne na wani buri da yake da shi a rayuwa hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA ta yi barazanar fitar da ƙasar Tunisia daga gasar cin kofin duniya ta bana a Qatar muddin gwamnatin ƙasar ta ci gaba da yin katsalandan a harkokin ƙwallon ƙafa na ƙasar gargadin na zuwa ne bayan wasu kalamai da ministan matasa da wasanni na kasar ta Tunisia Kamel Degouci ya yi ta maimaitawa akan yiwuwar rusa shugabancin hukumar ƙwallon kasar hukumar ta FIFA dai ta bayyana kalaman na ministan a zaman wani yunkuri na kawo tarnaƙi ga aikin hukumar ƙwallon kasar akan haka FIFA din ta buƙaci ministan da ya yi cikakken bayani kan kalaman nasa da yunkurin yin katsalandan kan lamuran hukumar na cikin gida Tunisia na cikin kasashen da suka sami gurbin fafata gasar ta cin kofin duniya ta bana daga nahiyar Afrika inda yanzu haka take a cikin rukunin D tare da kasashen Denmark da Australia da kuma mai rike da kofin na duniya wato Faransa to sai dai idan har ta fuskanci hukuncin dakatarwa na hukumar FIFA hakan na nufin kasar ba za ta fafata gasar ba haka kuma ba wata kungiya ta kasar da za ta shiga kowace irin gasa ta nahiya ko matakin duniya rahotanni daga kasar Spain na bayyana cewa kungiyar Barcelona ta ƙara azama wajen kudurinta na sake dawo da shahararren dan wasanta Lionel Messi wanda yanzu haka yake taka leda a kungiyar PSG ta kasar Faransa. A can farko dai Barcelona ta yi niyyar sake cefano Messi a ƙarshen wannan kakar wasanni, to amma daga baya ta sauya shawarar ma ba za ta iya jira zuwa ƙarshen kakar wasannin ba, sakamakon ƴan matsalolin koma baya da take fuskanta. A tsakiyar makon nan ne kungiyar ta yi wajiro daga gasar zakarun Turai tun a matakin rukuni, bayan da kungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus ta doke ta da ci uku da nema a mako na biyar na gasar. Jaridar wasanni ta Baka Universal ta ruwaito cewa Barcelona ta shirya ta yi sayen Messi a watan Janairu mai zuwa, watanni shida kafin karewar kwantaraginsa a PSG. An jima ana ta yaɗa jita-jitar yiwuwar komawar Messi a Barcelona, duk da cewa yanzu haka tauraron suna haskawa sosai a PSG. Koda yake kuma akwai wasu rahotanni da ke cewa ɗan wasan ɗan ƙasar Argentina mai shekaru 35 baya jin daɗin zamansa a ƙungiyar.
Zauren VOA ƙwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su ƴan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorafi.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage, suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗa ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne, kuma shi'a za mu yi, shi'a ko maka zaɓa, ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole ne nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA, wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabinsa na yau da kullum a jiya Juma'a cewa hukumomin Rasha da ke yankunan da aka mamaye suna nan suna wargaza tsarin kiwon lafiya na yankunan. Shugaban ya ce ‘yan mamayar sun yanke shawarar rurrufe cibiyoyin kiwon lafiya a cikin biranen, suna kuma kwashe kayayyakin aiki da motocin ɗaukar marasa lafiya da ma komai, a yayin da kuma suke matsin lamba ga likitocin da suka rage a yankunan da aka mamaye domin su tashi zuwa yankunan ƙasar Rasha. Wata hukumar ƙwararru masu zaman kansu ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da ayyukan keta haƙƙin bil'adama da sauran laifuka a yaƙin da ake yi a yankin Tigray na ƙasar Habasha ta ce idan har ba a kai ƙarshen yaƙin ba, to akwai barazanar ƙaruwar waɗannan laifukan. Wakili a hukumar Radhika Kumaraswamy ya faɗa wa manema labarai a shelkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Juma'a cewa ba shakka za a sami ƙarin aikata laifukan har sai idan an tsagaita wannan yaƙin. Wani mahari ya kai farmaki ga mijin kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi, inda ya ta dukansa da guduma bayan ya haura a gidansu da ke San Francisco da safiyar jiya Juma'a, yana neman shugabar ta jam'iyyar Democrat tare da ihun cewa ina Nancy take. Harin da aka kai wa Paul Pelosi mai shekaru 82 ya haifar da ƙarin zaman ɗarɗar da tuni aka soma fuskanta a daidai kakar siyasa ta ƙasar, yayin da ya rage saura kwanaki 11 kacal a gudanar da zaɓukan tsakiyar wa'adin mulki. Shugaban Amurka Joe Biden zai yi balaguro zuwa ƙasar Masar domin halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya akan sauyin yanayi a ranar 11 ga watan Nuwamba, inda zai yi kira ga sauran duniya da a ɗauki mataki a cikin wannan mummunan lokaci, a cewar fadar shugaban ƙasa ta White House a jiya Juma'a. Daga nan kuma a ranar 12 zuwa 13 ga watan Nuwamba, Biden zai wuce zuwa Cambodia domin halartar tarukan gabashin Asiya, bayan nan kuma ya kai ziyara a Indonesia daga ranar 13 zuwa 16 ga watan. Hong Kong ta yi nasarar yin kame mafi girma na hodar Iblis ta methamphetamine bayan gano wani jirgin kaya da aka yiwo jigilarsu daga Mexico da darajarsa ta kai dala miliyan 140, inji hukumomi a yau Asabar.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti da bada umarni, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.